Ni d'étincelle en mode de gloire. The voice of America, direct from Washington. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Talata 4 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, yau ne ake bikin ranar yancin kai a nan Amurka, ranar 4 ga wata, ranar da Amurka ta balle daga tura mulkin mallaka na Burtaniya. Kwamitin Kolin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi wani taro karin farko a game da barazanar fasahar zamani na AI. Sannan tsarin samar da fasfo na Amurka ga mabukata ya janyo cikas ga masu shirin tafiye-tafiye zuwa wurare daban-daban a duniya bayan annobar coronavirus.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani babban bene da ake kan ginawa a unguwar Life Camp da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya ruguje. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoton da ya jami'an agaji sun samu nasarar ceto mutane tara. Ga abin da wani da ya shaida lamarin ke cewa.
Kuma akwai sauran jama'a gurin nan a ƙasa. Waɗansu suna ta daga hannuwa suna cewa a hiddo su zafi ya ishe su. Waɗansu kuma ana kiransu ta waya suna amsawa. To daga baya ana kiransu ma ta waya kuma suka zo ba a ma amsawa.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da masanin harkokin tsaro Air Commodore Ahmed Tijjani Babagamawa game da yanayin tsaro a Najeriya a 'yan kwanakin nan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba ga labaran duniya. Shugaban kasar Senegal Macky Sall cikin wani jawabi a jiya Litinin ya ce ba zai sake tsayawa takara ba a shekara mai zuwa. Bayanan Sall sun kwantar wa al'ummar kasar masu zargin cewa zai nemi tsayawa takara a karo na uku hankali, lamarin da a baya masu sukar nashi suka ce zai saba ka'ida har idan ya sake tsayawa takara. A shekara ta 2021 ya ɗaji ta jitar da aka yi cewa Sall zai ƙara wa'adin mulkin shi ya haifar da mummunar tashin hankalin da ya kai ga kisan gwamman mutane. Kana ya ɓata sunan Senegal wacce ake mata kallon tushen demokuraɗiyya tsayayye a yammacin Afirka. Shekara ta 2019 ita ce wa'adina na biyu kuma na ƙarshe, Sall ya faɗa cikin jawabin da ya gabatar ta kafar talabijin. Ina girmama al'ummar ƙasar Senegal matuƙa. Musabbabin jirkicin baya-bayan nan da ya auku a watan da ya gabata ya samo asali ne a dalilin tasakeyar shugaban jam'iyyar adawa Ousmane Sonko gidan gyara hali tsawon shekaru biyu a bisa zargin aikata laifin fyaɗe. Laifin da ya musa aikatawa, Kana ya ayyana shi da bita da kulin kullin siyasa domin neman hana shi tsayawa takara. Sonko ya yi kira ga magoya bayan shi da su kasance cikin shiri domin yin bore har idan shugaban ya bayyana cewa zai sake tsayawa takara. Ranar 4 ga watan Yuni rana ce mai mahimmanci a Amurka, inda ake fareti da fadafan abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta, wato fireworks. Duk waɗannan shagulgulan sun kuma sa bikin ranar ya zama mai cike da haɗarin gaske, musamman ma yadda ake samun kiyasin wato mutum 10,000 da ake garzayawa da su asibiti. Amma duk da haka, wasan wuta shine babban abu a zagayowar ranar samun 'yancin kan Amurka. Hutun ranar da aka shafe shekaru 247 ana yi. Muhimman abubuwan da ya kamata a sani a game da ranar 4 ga watan Yuni sun kunshi asalin wannan ranar hutun da kuma yadda wasan wuta ya kasance daga cikin al'adar bikin ranar. Ana bikin ranar ne don murnar kudirin ayyana samun 'yancin kai na bai daya da wakilan yankunan Amurka ta Arewa suka zartar a karo na biyu a ranar 4 ga watan Yuli na shekara ta 1776. ta takaddar da ta sanar da cewa yankunan Amurka ta Arewa sun samu yanci daga Burtaniya. Kwamitin kolin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya za ta yi wani taro karon farko a game da irin barazanar da fasahar zamani na AI zai iya haifarwa ga zaman lafiya da tsaron kasashen duniya, taron da Burtaniya za ta zama mai masaukin baki. Jakadiyar Burtaniya Barbara Woodward a jiya Litinin ta bayyana taron majalisar da za a yi a ranar 18 ga watan Yuni a matsayin babban taron shugabannin kwamitin a wannan watan. Daga cikin abubuwan da aka shirya tattaunawa a wurin taron hadda tattaunawar da kwararru a fannin fasaha ta AI da tattaunawa da Antonio Guterres wanda a watan jiya ya yi jan hankali a game da fasahar AI da ta gawurta.
Madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. Wani bene mai hawa hudu da ake kan ginawa ya ruguje a unguwar Life Camp dake Abuja babbar birnin tarayyar Najeriya. Hukumomi ba su dai tantance adadin ma'aikatan da lamarin ya shafa ba, amma jami'an agaji sun ce sun samu nasarar ceto mutane tara bayan shafa sa'o'i da dama suna aiki. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aika mana wannan rahoton daga Abuja.
Akwai wani anan ne?
Jin wani sauti na alamar wani mai rai da muka yi a lokacin da nake zagawa don duba illahirin ginin wanda ke da ginin karkashin kasa da gine-ginen da ke sama suka rubuta kansa. Florence Wanagemi jami'a ce a hukumar agajin gaggawa ta Abuja da ta bada tabbacin ci gaba da binciken mutane da fatar samun masu numfashi.
Yan aikin gaggawa mun zo mu gan ko zamu yi mu jice rayuka ne, mu gan cewa mutane ba su mutu a ciki ba, kuma ya zama cewa ba kowa da ke ciki a kasa yanzu. Muna nan har sai mun kakkabe ka gan su ma suna nan da muke da su, za su fafasa duk bangon nan su cicire duk komai da ke nan sai mun kai kasa. Mun gan cewa mun tabbatar da cewa ba kowa kuma a ciki, ba za mu bar nan ba, ba za mu yi amfata da takace cewa ga mutane da suke a cikin ginin nan ba, sai mun gama za mu sani. Amma a yadda na gaya maka a takace mun cice mutane tara.
Malam Haruna Ahmad Mashi da ke aiki a makwabcin ginin da ya ruguje ga nauni.
Ma'aikata da suka zo daga baya sai suka yi ta hana mutane suna korar jama'a, aka yi ta kawo motoci da kuma ainihin wasu ma'aikatan na daban wanda ni ban ma iya tantance su, ba zan iya gane su ba. To sai suka rika korar mutane, saboda haka kuma kaga su ba su yi aikin da za su yi wanda za su hiddo mutane ba. Kuma akwai sauran jama'a a gurin nan a ƙasa, waɗansu suna ta ɗaga hannuwa suna cewa a hiddo su zafi ya ishe su, waɗansu kuma ana kiransu ta waya suna amsawa. To daga baya ana kiransu mata waya kuma suka zo ba a maji ba a ma amsawa.
Wai ce ba ta yi ko mutane ne suka daina magana?
Ne suka daina magana, idan an kira gashi tana ringi to ba a ba su iya dauka, ma ko sun rasu ne ko sun jikkata ba su iya dauka waya, Allahu alam.
Amma kai a tunaninka kamar mutum nawa ne suke karkashin ginin ne?
Iya sun yadda suke ba da masu aikin, suna faɗa mutumin da ke aikin wurin nan ya kai darajar mutum 40 zuwa 50. Kuma ni a nan mazaunata da nake nan daga nan ina kallon mutanen da ke hawa sama suna gice-gice da masu tura kastin suna kaiwa da kuma masu sauran aikace-aikace dai zuwa buga wannan kafintoci da sauransu.
Shi kuma daraktan hukumar kula da tsara birane ta Abuja Muktar Galadima ya ce suna nazarin ɗaukar tsauraran matakai kan yiwuwar samun sakaci a rugujewar gine-gine.
Da muna ganin dole a ƙara kaimi duk wani da aka kama shi da wannan laifi a hukunta shi yadda ya kamata, ko shi wane ne a hukunta shi. So ina ga maybe da mu sake canza dokoki wanda zai kai ga inda hali har mutum ya mutu a gininka kai ma ya kamata a kashe ka.
Motocin tono na kamfanin Julius Baja Koko Bega yadda aka fi faɗa sun yi dafifi a gewayen ginin don taimakawa wajen aikin ceton. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kare aukuwar hakan nan gaba, amen. A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar.
Tsarin samar da fasfo na Amurka ga mabukata ya janyo cikas ga masu shirin tafiye-tafiye zuwa wurare daban-daban a duniya bayan annobar coronavirus, musamman a wannan lokacin. a watan Maris mutanen da suka yi tunanin sabunta ko kuma cika takardar neman sabon passport ɗinsu da wuri domin tafiye-tafiyensu a lokacin hutun bazara adadinsu ya ƙaru sosai. Wani lamari da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce hukumar na fuskantar ƙarancin ma'aikata sakamakon annobar corona. Kimanin mutane 500,000 ne ke cika takardar neman fasfo a kowane mako, abin da ya sa aka ba da fasfo fiye da miliyan 22 a shekarar da ta gabata. A ƙarshe, gwamnatin Kamaru ta buƙaci 'yan ƙasar su daina amfani da leda a wani yunkuri na kare lafiyar muhalli. Jami'ai a Kamaru sun ce an samu ninkin yawan sharar leda a ƙasar cikin shekaru 4 da suka gabata zuwa tan 600,000, inda yake haifar da illa ga muhalli, dabbobi da ma mutane. Bayan samun raguwar leda na wasu 'yan shekaru, sharar leda ya ninka so biyu tun shekarar 2019 da tan 600 a kowace shekara bisa alƙaliman gwamnatin. Masu amfani da leda sun yi korafin cewa gwamnatin ƙasar ta gaza cika alƙawarinta na yin haɗin gwiwa da kamfanoni masu zaman kansu wajen sarrafa jakuna masu tsafta. Gwamnatin bata musa wannan korafin ba, amma ta ce tana sarrafawa, to sai dai yawan su bai kai wanda zai wadatar da kasar ba. Kana ta buƙaci al'ummar kasar su koma dabaru na tun iyaye da kakanni, wato amfani da ganye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A cikin watan da ya gabata an samu hare-haren 'yan bindiga a sassan Najeriya daban-daban, lamarin da ya yi sanadin salwantar rayuka da dama da kuma garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Na baya-bayan nan dai su ne hare-haren da aka kai a jihohin Sokoto, Neja da ma wasu yankuna a kudu maso gabashin Najeriya da kudu maso yammacin ƙasar. A wata hira da na yi da Air Commodore Ahmed Tijani Baba Gamawa mai ritaya, ya yi kira ga jami'an tsaro da su tashi tsaye wajen neman bayanai a inda waɗannan abubuwan ke faruwa.
To, alhamdulillahi abubuwa na rashin daɗi sun faru. Kamar idan mai sharure tuna cewa a 'yan kwanakin bayan nan an samu zaman lafiya ƙwarai da gaske, kuma abubuwa sun fara saiki, sun fara kama. Amma yanzu abin bakin ciki ne sai muka fara ganin abubuwan sun fara kullowa, kuma yadda suke kullowa abin ban tsoro ne ƙwarai da gaske. Da yawan irin mutanen da ake kashewa da wanda ake ɗauka da sauransu, to wayannan abubuwa ba su faru ba, akwai abu ɗaya ko biyu. Na ɗaya shine dole jami'an tsaronmu su tashi su tsaya su nemi ba a sai da bayanai yadda wayannan abubuwa suka fara kullowa, sannan kuma dole a tashi a tsaya a dakile wayannan abubuwa. Kowa idan ya duba ya gani cewa a Najeriya an fara samun sauki, ma cikin 'yan kwanaki biyu nan abin tsoro ne, abin takaici ne, abin a tsaya ne a duba a ga meye abubuwan nan da suka faru. Saboda haka dole ne wato su jami'an tsaronmu su koma kan teburi su zauna su tattauna su nemi bayanai da ba a sai da kuma inda aka samu kuskure a wayannan abubuwa, domin a gyara kar a bar wannan abubuwa sake lalacewa kamar yadda abubuwa suka faru a baya. Don haka ne mu abinda muke kira ga jami'an tsaronmu kar su kasara a gwiwa, su tashi su tsaya su jajirce su nemi ba a sai da bayanai na inda wayannan abubuwa suke faruwa da kuma inda za a dakile wayannan abubuwa cikin lokaci kaɗan. Dukkan abin takaici ne yadda abubuwa suka zauna, abubuwa suka daidaita, an fara samun zaman lafiya, abubuwa sun fara dawowa, yanzu a sake samun irin wayannan abubuwa. So abun bakin ciki ne ƙwarai da gaske, kuma dole a ɗauki matakai a gwamnatance da su kansu jami'an tsaro da kuma sauran jama'a su ma su ba da goyon baya, su ba da bayanai, su ba da basai, su ba su dukkan wani abu da suke nema na bayanai domin a dakile wayannan 'yan ta'adda.
To, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ba zai yiwu a ce ko dukkanin abubuwan da aka yi bulldozer ita ce kawai amsa ta wayannan abubuwan ba. Ai, masu yin lissafin sun kasa yin lissafin.
nawa aka kashe aka gina makarantar daula ko hotelin daula aka musa shi sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina gidaje 160 na Hajj Camp aka rusa aka bar su a matsayin protein nawa aka kashe kuma injina nawa aka zuba a Triumph aka sayar da injina aka rusa gurin duk sun kasa yin lissafin
ba magana ce ta Ganduje ba a magana ce ta a matsayin Bakano wanda shi usul din sa kasuwanci a ce yau haka kawai wani mutum ya zo ya ce ba a yi daidai ba kawai daga zuwan ka ka ce bulldozer ita ce za ta yi amfani
duka waɗannan mutane suke kuka abin nan shafe su zai basa kai kashi ɗaya bisa goma mutanen Kano mutanen Kano majority suna san abin da ake ko suna celebrating abin da ake
jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya idan kai ba mazaunin birnin Kano da ba bane a Najeriya kuma ka saba zuwa garin amma ka dade baka je ba ko kuma ka dan kwana biyu a ce yau ka shiga Kano zaka ga yadda ta canja da yawa saboda irin rushin da aka yi wanda aka soma su tun daga ran 29 ga watan Mayu shekarar nan ta 2023 wato daga ranar da Abba Kabir Yusuf wanda aka fi sani da suna Abba Gida-Gida ya karbi ragaman mulkin zama gwamnan Kano daga hannun tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje daga wannan lokaci zuwa yau an roro saurare da yawa da suka hada da kasuwanni da masallatai da filayen fokon idiri da gidajen mutane ma masu zaman kansu to wannan kuwa shi ne abin da kananan da suka jefa wa shi Abba Gida-Gida ƙuri'a suka yi fatan su samu ga wasu ra'ayoyi kafin mu shiga muhawarar mu ta yau
ni Comrade Said Bello dan jihar Kano ba ni kauna wannan rusau da ake yi saboda maimakon a rusa ya kamata abu mai doka ta ce kafin ka rusa kayan wani kuma ko da doka ta baya dama bai kamata a ce ka rusa abin da aka gina ba saboda asara ce wannan kuma wannan zai shafi tattalin arzikin jihar Kano domin waɗanda za su zo su zubo dukiyarsu don ƙasar ta ci gaba don jihar ta ci gaba to ba za su zo su kawo komai ba saboda sun san rusau ake yi ba za su zo su ɓannatar da dukiyarsu ba su kansu kuma asarar da aka yi ba ƙarama ba ce ta dawo da jihar Kano baya sosai
sunana Aliyu Ishaq wanda aka fi sani da Aliyu dan Hausa Gwammaja a to gaskiya ni ra'ayina shine a gwamnatin nan idan muka duba tun kafin ta zo take magana cewar kada a siya waje wanda yake ba bisa ka'ida ba to ta yi wannan bayanin to ni a ra'ayina gaskiya tunda har an riga an gaya wa mutanen jihar Kano cewar idan aka zo ga abin da za a yi to mutanen Kano kamar su suka siya hakan da kudin su tunda su suka fito suka yi zabe suka zabi gwamnatin da take yin wannan rusau
haka ne to wannan al'amari na canje-canjen da Kano ta fuskanta tun lokacin da Abba Kabir Yusuf ya dauki ragamar zama gwamnan jihar shine babban abin da zamu fara duba a muhawara da zamu fara a yau ta tsaka mai wuya wacce kuma shi wakilin namu da ke Kano da ya shirya mana wannan muhawara to Mahmud Ibrahim Kwari ya dauki matakin tabbatar da cewa ya samu wakilcin NNPP da kuma APC akan wannan muhawara ba tare da bata lokaci ba Mahmud sai ka gabatar da bakin naka
Masaurai assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da muka tattara wannan zaure domin gabatar muku da shirin tsaka mai wuya na muryar Amurka. A wannan karan zauren ya karbi bakuncin shugaban jami'ar NNPP ta jihar Kano Honorable Umar Haruna Dogwa da kuma takwaransa sakataren jami'ar APC Honorable Ibrahim Zakari Sarina. Batun na dadade da kuma rushe-rushe shine abin da ya fara jan hankalin jama'ar Kano musamman a ayyukan da gwamnatin jihar Kano ta fara. To domin haska ko tattauna wannan batu shine muka ga cewa me zai hana mu hada hancin waɗannan mutane guda biyu tunda ga sakataren jam'iyya da ta bar gadan mulki ga kuma shugaban jam'iyya da ya hau kan karagar mulki kuma ma zai shiga cikin executive din gabaki ɗaya domin yana cikin jerin kwamishinoni ko mutane guda 19 da shi gwamna Abba Kabir Yusuf ya bi ka majalisar dokokin Kano domin ta sahale a saka su kwamishinoni kuma mambobi a majalisar zattarwa ta jihar Kano. Honorable Umar Haruna Dogwa barka da kasancewa a wannan yammaci.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim barka ka dai.
Honorable Ibrahim Zakari Sarina kai ma mu ne maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum barka ka dai.
Bari mu fara da Honorable Haruna Dogwa. Honorable Jami'ar NPP ta zo gwamnati ko da yake akan fadin da kuka ce akwai abubuwa da ake ta yi in kun zo kuma za ku rusa kuma gashi kuna rusawar ko za ka yi mana tambihi game da wannan manufa ko ma'ana da ta sa kuke yin wannan rusawaka
to auz billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mun siyasar muka bai da kowa ya santa siyasa ce da muke da tsayi ko sa akida ba ma zuwa mu yi abin da ake kira ko kariya ko fatan abin da ba za mu iya ba domin neman kuya kuma alhamdulillahi shi a dan uwana yana zaune shi ma ya sani in fact har ma sai rika amfani da wannan din domin a ganin su sa a kizaban mu sabarin cewa in aka zabe mu za mu kaza ko mun yadda mun oyin cewa gaskiya ne in aka zabe mu dukkan abin da muke ganin an yi ba daidai ba sai mun rusa ko kuma sai mun canza shi mun mai da shi abin da ke daidai kuma waɗannan abubuwan da muke ne yanzu na gyaran Kano da muke yanzu don mai da Kano kan taswira na tsari na tafiya na daidai dama shi ne fact shi ne alƙawari da muka da mutanen Kano kuma na so in tabbatar maka cewa gwamnati Abba Kabir mai san cika alƙawari ne kuma wannan shi ne abin da yake yi sabanin abin da ya fara a baya inda gwamnati zai magana ɗaya ya juya ta biyar ya juya ta shida ya juya ta goma ba tare da ya cika ta ba wannan wani sabon salo aka samu a jihar Kano wanda gwamnati yake yin alƙawari ya cika
to amma wato wai sai aka kaman kuna hadawa da ta'adi ba a cikin cika alƙawarin naku domin lissafin da aka yi a baya-bayan nan an ce kun ragargaza kayayyaki da kadarorin jama'a ya kai na biliyoyin naira
to ai masu yin lissafin
ba tare kuma da zancen jiya ba
zaka ji ai masu yin lissafin sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina makarantar daula ko hotelin daula aka rusa shi sun kasa yin lissafin nawa aka kashe aka gina gidaje 160 na Hajkam aka rusa su aka bar su a matsayin floating nawa aka kashe kuma injina nawa aka zuba a Triumph aka sayar da injina aka rusa gurin duk sun kasa yin lissafin ba sa yin wancan lissafin na wancan talin da kai wannan nan suke kuma dole ne idan kai alƙawari in ka cika mutumin kirki ka cika shi wannan abin da muke yi kai dan jarida ne kaje ka ji opinion din mutane duka waɗannan mutane da suke kuka abin ya shafe su zai ba sa kai kashe 1-10 mutanen Kano mutanen Kano majority suna san abin da ake ko suna celebrating abin da ake
amma ku doka ce ta kawo ku da order kuma ku rantse da constitution cewa za ku yi aiki da shi a mutunta doka da order constitution da kuma abin da suke cewa land use act sun ce ga gwamnati yana da hurumi ya rushe ko ina ne amma kuma ga siga masana shari'a sun ce ba ku mutunta waccan siga
ne siga ce an musunta kaje ka duba gidajen da suke kai
ta abada notice
kaje ka duba
ta biya compensation
kaje ka duba gidajen da suke nan kai
da sauransu
kaje ka duba gidajen da suke nan yanzu wanne ne ba san alama ba
kun sawa daula hotel alama
kwarai kuwa
kun sawa
kwarai kuwa da kaje
ku biya compensation
da kaje mana takaji mun sawa daula hotel alama bayan ma alama da muka sawa daula hotel an dauki rushe daula hotel an kai kara kotu gwamnati na wancan lokaci ci barin sarkutu sai wurin abin da yake
amma kun biya compensation
wala biya compensation
diya
wa zaka biya
fa haka electoral
wannan da yake dora akan illegality me zaka biya shi ai zaka biya mutum ne da yake da land din sa legally dukkan mutanen nan abin da ake magana electoral act ne shi ne zaka biya
land use act
land use idan da siyo kodin ta ka gaya musu duk wanda yake kirarin abu shi wannan ya kawo siyo kodin sa
Honorable Ibrahim Zakari Sarina gashi kun kwashe shekara 8 kuna gwamnati wacce ta gaje ku ta ce kun yi ba daidai ba musamman akan harkar abin da ya shafi gine-gine din nan ko kuma a lokacin na san gwamnati Ganduje ya sha fada ya fi sau shirin masaki cewa suna yi ne don su kayata birnin Kano musamman lokacin da aka yi cire cewa kun fara keta masallacin Idi har ma yake ba da misali yace aje harami aga ba shaguna ne suka kewaye shi ba da sauransu amma gashi kuma ana cewa ta'adi ma kuka yi wai ya kuke ji kuma shin ta'adin kuka yi misali
to auzu billahi min shaitanir rajim sallallahu alaihi wa sallam magana ta gaskiya wannan gwamnatin ta ban kunya wato ga ka'ida ta dan adam ta mutuntarka ga ka'ida ta musulunci wato idan ka kada mutum baka takar shi wayna abubuwan da suka yi
ba wai kun kai ne
a ai ko daidai ko ba daidai ba wanda yake kan gwamnati ai shine gwamnati ba wannan magana muke
za mu zo gare ta ma
za mu zo amma dai abin da nake so in tabbatar maka da shi shine wato yanda wayna abuwa suka to wato ba kyau ko kadan ka zo haka kawai don ka hau gwamnati ko ma da yaya ka hau kawai ka duba mutane ka ce za ka yi dindata wato za ka yi ramuwar gayya ma da kuma ba akan domin yanzu mutanen Kanawa yanzu ba magana ce ta Ganduje ba, a magana ce ta a matsayin Kano wanda shi usul dinsa kasuwanci ne. A ce yau haka kawai wani mutum ya zo ya ce ba a yi daidai ba. Ba a yi daidai ba kawai kana wajen gwamnati ka ce ba a yi daidai ba. Baka bincika ba, baka sa kwamiti ba, baka san yanda aka yi ba. Kawai daga zuwanka ka ce buldoza ita ce za ta yi amfani. Ai, koma yaya za ka yi? Da kamata ka yi kokari ka kafa kwamiti ka ga cewa yaya za mu yi da masallacin Idi, yaya za mu yi da gine-ginen da aka yi a Haji Kam, yaya za mu yi da gine-ginen da aka yi a ita Daula. Shin buldoza za mu samu rushe ko kuma kwacewa za mu, ko kuma a wani abu za a yi? Ma'ana dai ba zai yiwu a ce ko dukkanin abubuwan da aka yi buldoza ita ce kawai amsa ta waɗannan abubuwan ba. Yanzu maganan nan da ake, ina so in tabbatar maka da cewa ina zuwa kotu kullun duk ran da za ta zauna. Idan ka ga ƴan kasuwa wanda suke tururuwa zuwa wanda kuma dakon kusiya suke, amma sun ga wannan gwamnati ta taso ne kawai ta rusa kasuwancin Kano, ta rusa mutuncin Kano.
Amma me yasa ku ba ka'idar ba? Misali, su abin da suke kokawa shine kun bi cibiyoyin gwamnati,
kuma bincika ba
banarorinta, kun mallakawa
yanzu
ɗaiɗai kun mutane.
Wato idan kace haka, yanzu ko jiya nan na ga wai sun ce daga kofar Na'isa zuwa wai gadan kaya za su zuwa kofar famfo za su rusa. Sai ne dariya nace ko to ai wannan kawai saboda ko Ganduje ne yayi, amma daga kofar famfo zuwa kofar Wambai ai zuwa kofar Kabuga wannan kunkusa yi baya a lokacin a gabanmu. Idan ka zo ka duba masallaci, wannan masallacin kofar mata, ina so in tabbatar maka yamma za ka ga ko shi ya bayar. Idan ka je Abbatuwa, wannan makabartar ta Abbatuwa ka zagaya ta Katsina Road, wallahi shi ne ya bayar.
So ka ce kamar kun yi koyi da shi.
To haka ne, to bari mu tsaya nan a wannan kashi na farko na wannan muhawara. Idan Allah ya kaimu a shiri na gaban rana, wato yau za ku ji yadda za a jera muku sunayen wurare da dama da kwankwasa da kansu shi ma ya taba bayarwa kamar yadda Ganduje ya yi. Kwamishin meye gaskiyar dalilin da ya sa aka cire shi ta letalin nan na gidan gwamnati? Sannan kuma su waye daga cikin mutanen Ganduje suka dinga ɗiban asiransa suna kaiwa mutanen kwankwaso? Duk wannan abubuwa ne da za mu taba a shirinmu mai zuwa. Yanzu dai muna son mu yi ban kwana da godiya ga bakinmu Honorable Umar Haruna Doguwa, wato shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano, da kuma tsohon abokin wannan shiri Ibrahim Zakari Sarina, wanda shi ne sakatare na jam'iyyar APC ta can jihar Kano Dabo ɗin. Sannan kuma jinjina ga shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali da ya shirya mana wannan muhawara. A madadin su duka, Aliyu Mustafan Sakwato ne a Washington. Mun bar ku lafiya.
A gaida Aliyu Mustafan Sankwato, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A takaice, shugaban kasar Senegal Macky Sall cikin wani jawabi a jiya Litinin ya ce ba zai sake tsayawa takara ba a shekara mai zuwa. Bayanan sa sun kwantarwa al'ummar kasar masu zargin cewa zai nemi tsayawa takara a karo na uku hankali, lamarin da a baya masu sukar shi suka ce zai saba ka'ida har idan ya sake neman tsayawa takara. Ranar 4 ga watan Yuni rana ce mai mahimmanci a Amurka, inda ake fareti dafa-dafan abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta, wato fireworks. Duk waɗannan shagulgulan sun kuma sa bikin ranar ya zama mai cike da haɗarin gaske, musamman yadda ake samun kiyasin mutum 10,000 da ake garzayawa da su asibiti. Kwamitin kolin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi wani taro karon farko a game da irin barazanar da fasahar zamani na AI zai iya haifarwa ga zaman lafiya da tsaron ƙasashen duniya, taron da Burtaniya za ta zama mai masaukin baki.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.